Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma a san kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Da 3 ga watan Agusta na shekarar 2024, shirin yau da gobe yana Kaduna a Najeriya. Shirin na yau ya mai da hankali ne kacoka akan bikin ranar Hausa ta duniya, inda wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim ta gayyato bakin matasa da maza ta tattauna da su game da muhimmancin wannan rana, musamman kuma harshen na Hausa da kyawawan al'adu na Hausawa da dai sauransu. Don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba zan dawo yafe muku da wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim inda ta fara da tattauna maudu'in shirin na yau, wato muhimmancin harshen Hausa a bikin ranar Hausa ta duniya. Don haka Binta gare ki.
To masu sauraro, yau take ranar Hausa ta duniya wadda ake gabatar da al'adu da kuma tarihi irin na Malam Bahaushe. To Bahaushe dai na tare da al'adu masu ƙayatarwa, kamar al'adu irin na abinci, abin sha, sutura, muhalli da kuma mu'amala da sauran ƙabilu. To shi harshe ko yare abu ne da ke wakiltar ƙabila daban-daban na duniya, kana kuma shi ke matsayin shaidar kowane ɗan adam a doron ƙasa. Ƙabilar Hausa suka ɗabbaƙa ranar 23 ga kowane watan Agusta ya zama ranar da za su yi bikin ƙabilar Hausa ta duniya da kuma raya al'adun Hausan da kuma harshen Hausan. To harshen Hausa dai ya kasance ɗaya daga cikin harsunan da suka yi fice a cikin duniya ta hanyar kasuwanci, neman ilimi da kuma yaɗa labarai. To akan wannan batun dai na ranar Hausa mun tattauna da malamai kuma masana akan harshen na Hausa, inda muka tattauna da Professor Ibrahim Mullumfashi da kuma Dr. Rab Muhammad, dukkanin su na sashen harsunan Najeriya na Jami'ar Jihar Kaduna, wato KASU, domin jin tasirin da harshen Hausan yayi a tsakanin al'umman duniya. To sai ku biyo mu don jin tattauna. Daga bisani za ku saurari waƙe daga wani fasihin malamin Hausa. Daga ƙarshe kuma za mu shiga wurin ɓangaren sana'o'i irin wanda aka san Malam Bahaushe da shi. To masu sauraro, ku biyo mu a wannan rana mai muhimmanci ga ƙabilun Hausawa. To daga tattaunawa da na yi da malamai kuma masana harshen Hausa a game da tasirin harshen Hausan a tsakankanin al'umma na duniya. Ta cikin ajin namu a yau muna tare ne da Dr. Rab Muhammad da kuma Professor Ibrahim Mullumfashi, dukkanin su na sashen harsunan Najeriya da kuma kimiyyar harshe da ke Jami'ar Jihar Kaduna, wato KASU. Barkanku da zuwa.
Kakare.
Barkare.
To Professor, harshen Hausa ba bakon harshe bane a faɗin duniya da ake amfani da su kafafen labarai, neman ilimi da sauransu. To ya yaduwar harshen yake a bangarori da yawa na duniya, inda zaka ji kowane wuri kan ji misali nahiyoyi da yawa harshen ya riga ya liƙa zuwa wuraren. Ta hakan ya faru?
Haka ne. Idan aka ce za a bi wannan tarihi din, kila sai a yi kwanaki ba kammala bayyana irin abubuwan da ke tattare da shi ba. Kila abin da za mu faɗa a takaice shi ne kowane harshe na duniya yana da asali, yana kuma da inda ya faru. Yawanci akan soma ne da batun shi kanshi harshe, harshe ɗaya ne tun daga zamanin Annabi Adamu har zuwa zamanin Annabi Nuhu da kuma zamanin da muke ciki yanzu. Wannan harshe shi ne ke rarrabuwa. Shi yasa suke ganin cewa in ana maganar Hausa shida ko ita bakwai ko 11 a duniya, to ana maganar yanzu ne, ba ana maganar lokacin da aka samar da shi bane. Shi ya sanya muke ganin cewa Hausa ni a wurina tana daɗe a cikin duniya tun zaman farko da aka yi a cikin aljanna zamanin Annabi Adamu. A lokacin nan ma muna tsammanin cewa akwai Hausa kuma akwai harshen Hausa, musamman ka dauki abin da ya faru a cikin aljanna din. Mutane da yawa sukan dauka cewa ai bai da muhimmanci, ko shi ai yana da muhimmanci. Lokacin da aka halicci Annabi Adamu aka hura mashi ainihin ruhi, ba abin da ya fara sai atishawa. So kalmar nan ta atishawa kuma ta tattare da mu har zuwa yau din da muke magana. Shi yasa wanzu ke da'awar cewa kila harshen farko na aljanna harshen Hausa ne, ba harshen Larabci ba. Duk da cewa a Larabcin ma akwai kalmar atishawa, akwai ta a Ingilishi, akwai ta a cikin Kibdanci, akwai ta a cikin harsuna daban-daban na duniya. So kenan harshen Hausa ba harshe ne na yanzu ba, daɗaɗɗen harshe ne. To amma idan muna magana da yanzu ne a wannan zamanin da muke ciki, za mu iya cewa Hausawa waɗanda aka sani 'yan ƙasa, waɗanda ake cewa su ne ainihin mazauna, to su ne wanda suke zaune a cikin yankin da ake cewa Arewacin Najeriya da kuma yankin Kudancin Nijiya. A wannan shi ne mazauninsu na dindindin, shi ne mazauninsu na yanzu. Amma kafin wannan lokaci Hausawa sun yi yawo, sun bazu, sun warwatsu a duniya a sassa daban-daban. Masu nazarin asali suka nuna cewa harshen farko wanda za a ce na harshen Hausawa ya faru asali ne tun daga nahiyar Asiya, yankin da ake cewa yankin Malaysia a yanzu, da wannan yanki da ke tasowa aka yi. Daga can ne aka baro, aka gangaro zuwa ƙasashen Larabawa, aka gangaro zuwa ƙasashen Afirka ta Arewa, sannan aka shigo yankin da ake cewa kogin Chadi, sannan aka gangaro zuwa Lalle da Asodu, sannan aka zo yankin da ake cewa ƙasar Hausa a yanzu.
To, bisa yanda Professor Ibrahim Malumfashi ya riga ya ɗauko tarihin yanda Hausawa suka watsa a duniya, gaskiya babu wani abu za a ƙara mai yawa saboda yanayin lokaci. Abinda na tabbatar shi ne lalle shi Bahaushe tun farkon shi Allah ya yi mishi albarka, yanayin al'adun shi, sana'o'in shi da ɗabi'un shi ma na daga cikin abin da ya sa shi ya yi fice a duniya sosai. Kusan duk inda aka je a sassan duniya ba inda ba za a ga malam Bahaushe ba, kaman ta fuskar kasuwanci da zuwa ibada, kaman zuwa aikin haji. Sannan Bahaushe ya warwatsu ta fuskar kasuwanci a sassa daban-daban. Akwai su a Kamaru, akwai su a Libya, akwai su a Chadi, duka dai waɗannan ƙasashen da na ambata. Saboda shi ba mai zaman banza bane, tun asalin shi yana da sana'o'i, ya sa yana tafiye-tafiye wurin neman abin kanshi, yana dogaro da kanshi. Sannan ɗabi'un shi, kyawun ɗabi'un shi ma na ɗaya daga cikin abin da ya sa ya yi fice a idon duniya. Harshen Hausa harshe ne wanda ya yaɗu a duniya, ya yaɗu a kamar ƙasashe irin su Libya, Kamaru, har da su Brazil, China, duka akwai. Kuma har yakan kasance ma duk wata ƙasa wadda ta buɗe gidan rediyo, inda wannan gidan rediyon ya ansa sunan shi gidan rediyo, dole sai ya nemi harshen Hausa ya haɗa da shi a cikin shirye-shiryen da suke gabatarwa. Saboda mene? Ana da tabbacin cewa masu sauraron harshen Hausa suna da ɗimbin yawa, amma an ce sun kai miliyan 80 kofi, ba za a musa ba gaskiya. Saboda wannan shaida ce ana sauraron waɗannan tasoshi na rediyo da suke a ƙasashe daban-daban, saboda shirye-shiryen da ake yaɗa a cikin harshen. Kuma duk yadda za a yi, za a ga cewa duk abin da ake gabatar da shi da harshen Hausa, mutane sun fi ba da hankulansu a kai.
To, Professor Ibrahim, kamar wani tasiri shi wannan rana na Hausa da ake ƙara ɗanɓaka kowane shekara ke da shi ga Bahaushe da kuma al'adun malam Bahaushe?
To, kamar yadda saba faɗa ne kowace shekara, duk da cewa babu wani kwamiti ko kuma wasu shugabanni da za a ce su gudanar da wani harka ta ranar Hausa, amma abin farin ciki ne, abin jin daɗi ya zama na cewa an keɓe wata rana wadda ake kiranta ranar Hausawa ko kuma ranar Hausa ta duniya, inda za ka samu cewa a cikin waɗannan kwanaki ana zaunawa a dubi tarihin Hausawa, a ga irin yanayinsu da irin abubuwa suke kana a duniya baki ɗaya. Idan ranar ta zo kamar yadda muke ganin ta yanzu, za ka ga cewa tun daga nan Najeriya, Arewacin Najeriya, zuwa Nijar, zuwa ƙasashe da ke a nan yammacin Afirka, zuwa ƙasashen da ke a Arewacin Afirka da Turai da Amerika da India da China, duk a wannan rana baki ɗaya ba abin da ake sayi tu'ammali da abin da shafi Hausa. Masu karin magana na yi, masu waƙe-waƙe na yi, masu wasannin kwaikwayo na yi, masu amfani da wasannin gargajiya, duk za ka samu cewa abu ne wanda ba a taɓa yin irin shi ba. Sannan kuma a duniya a yanzu babu wani harshe da ake ma wannan gata irin wanda muke yin yanzu. Abu ne da farin ciki, abu ne da jin daɗi.
To kamar misali a ce Hausawa a Brazil ko Hausawa a India, wurare ne wanda ba yaren Hausa ake yi ba, amma sai ki je ki samu akwai waɗanda suke jin Hausan kuma san dadi a wurin, amma basu wato Hausan bata mutu ba. Ko menene kike ganin sirrin?
To wannan sirrin bai rasa nasaba da yadda uwa take mu'amala magana da ƴaƴanta. Uwa ita take da mafi kaso mafi tsoka wurin sadarar da magana da ƴaƴanta, inda har uwa tana magana da harshen da take, wani yana nuna uwa da take can tare da ƴaƴanta ila tana magana da wannan harshen a wurin. Dan in ba ta yi zai mutu, zai yi wuya, koda uwa yana yi, in ba ta ma ƴaƴanta zai yi wuya harshen ya dore masa gaskiya.
Madalla masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari in sake koma gefe mu koma ga Binta inda za ta dora daga inda ta tsaya.
Fato ko ne yare kenan mata
su ne harshe shi sanya ma yake ce harshen uwa. Ai in an ce harshen uwa yana da alaka da yadda uwa take renan da tun daga ciki zuwa haihuwar shi, ita take duk magana da zai ita take fara fahimta, duk wani gwalangwalan da zai gwalangwalan tu da yake farawa yana isar da sako tana fahimta. To saboda haka idan ta jara gamar shi tana mishi magana da wannan harshen, za a ga cewa ya tashi da harshen. To da haka harshen yake yaduwa sosai gaskiya. Yaro tun yana karami ne ake kwadaitar da shi da harshe, dan haka da haka yake girma har harshen ya yadu. Wannan ba karamin
dan karin aski akan wannan din. Akwai wasu wurare a cikin duniya inda Hausawa suke zanne, inda zaka samu cewa daddewar da akai a wurin da kuma dangantakar da ke tsakanin mutanen da ke wurin ya hana harshen mutuwa. Shi sanya kamar yadda ke magana dinnan tunda uwayen suna nan, uwayen su mata. So kuma an yi shekara 10-20 ana tattare da juna, ana haihuwa, ana hayayyafa. So wannan ya hana ainihin harshen ya mutu. Alal misali take maganar kasar Brazil, yanzu in ka je wani kana neman Hausawan za ka gan su, amma ƴan Brazil ne ba ƴan Najeriya ba ne. Ba su ma san abin da ake ce ma Najeriya ba. To amma sun san cewa suna cikin bayin da aka kwasa daga arewacin Najeriya. Aka je da su can kakannin kakanninsu.
Suna yin yaren Hausa?
Ana jin jin alamun yaren Hausa. Amma ba a jan Hausa irin wanda muke yanzu. Amma cikin harkokin su na al'adu da halshensu da irin alamomin da suke nunawa, za a samu cewa Hausawa ne na wannan yankin wanda suke da asali daga nan arewacin Najeriya. Ko kuma Sudan, inda muke da gari guda na mai wurno wanda aka samu da shi tun bayan jihadin Usmanu dan Fodio. Saboda haka wurin ba wai unguwa ce kadai ba, gari ne babba. Hatta shugabancin kasar da ake nan Sudan yanzu ana yi da Hausawa da ke wannan wuri, saboda an dauke su a matsayin ƴan kasar Sudan.
Sun yi ƙarfi.
Yawwa, ba wai kawai Hausawa bane na Najeriya, ƴan kasa ne yanzu. Haka in kika je India, kika je kasar China, kika je yankin arewacin Afirka, musamman abin da ya shafi ita Sudan din, ya shafi Egypt, Masar da Tripoli da Mauritania, nan wurin za ki samu cewa su ma Hausawa wanda ke wurin nan ba ƴan ƙasa ba ne waɗanda za mu kira ƴan Najeriya, ƴan kaka gida ne.
Sun wuce
sun koma can. Bisa hanya ne. Yawwa, bisa hanya za a je Saudiya ko an je kasuwanci aka zauna a wurin nan baki ɗaya. Saboda haka ƴan uwansu da ke zuwa yanzu suna tambaya su yaya, sai su ce ai kaka gida. Ta haka aka samu da mai kaka gida. Suna tambaya ne yaya mutan gida, su sun riga sun bar mai, sun bar gida, sun kuma wannan yankin baki ɗaya. Saboda haka al'umma ce wanda take mai yawo. Al'umma ce mai tafiya, mai balaguro, kusan ba inda zaka je za a cikin duniyar nan a ce maka ba za a samu Hausawa ba.
Da kai magana akan sunaye da kila za a iya samu a can wurin, akwai alamun duk malam Bahaushe sunayensa na da aka san shi da shi su cigera su dan su tanku da sauransu, kamar ya fara bacewa musamman ga mutanen zamani.
Yawancin sunayen da suke amfani da shi suna amfani da sunayen da suke nasu na asali ne, tunda ba Hausawa ne maguzawa ba. Hausawa ne wanda suke yawancin musulmai ne daga ƙarni na 18 zuwa ƙarni na 19, yawancin Hausawa ne wanda suka kasu musulunta. So in kika je Sudan yanzu, sunayen zaki sunaye ne irin wanda muke amfani su a Najeriya a yanzu, suke amfani su a can wurin. idan kika je kasar Masar haka zaki samu, idan kika je India haka zaki same su, idan kika je kasashen Mauritania ko Morocco, kamar cikin Morocco ma yanzu kwanan nan za a yi wani biki a cikin Morocco din wanda za a yi amfani da asalin al'umma da ke cikin Morocco din. Akwai Hausawa, mutanen Kano, kuma sun yi rayuwa a wurin da saban shi kaɗai cikin su suka wuce, suna ma cikin sarautar mulkin kasar baki ɗayanta. Hatta shi kan sarkin Morocco in an tashi ana wasu abubuwa baki ɗaya sai ya nemo waɗannan Hausawan da mutanen Kano din, sannan ake hulɗa da su. Yanzu ma akwai dangantaka tsakanin Kano da Morocco saboda waɗannan Hausawa da ke zaune a wannan wurare.
Wanda kasuwanci ne ko neman ilimi?
Neman ilimi ne ya kai su, wasu mun bayi ne. Da yawancin zaka samu cewa suna zaune a gidajen sarauta ne a matsayin bayi, to amma sun yi girma sun ɗaukaka sun zama manya yanzu, ƴaƴansu sun zama mutane yanzu, saboda ana yi da su a wajen mai mulkin ƙasa da kuma mulkin sarauta.
To duka wa'innan zantuntuka da kuma labarai masu daɗi game da haɓakan harshen Hausa baya kuma rasa kuma wa'insu abubuwan ƙalubale inda yake dakushe ko hana ci gaban ƙila yaɗuwar shi harshen da kuma al'adun yadda ya kamata. Wa'insu ƙalubale ne kake ganin ake fuskanta?
To yawanci ban cika damuwa da ƙalubale ba ne inda ya shafi harshe ko shafi al'adu ko shafi haka adabi, saboda zamani ne yanzu. Muna zamanin da ake ce ma ƙauyantar da duniya, yanzu duniya ta zama ƙauye guda ne. So da yanda kake so ne zaka ce Hausa ta koma irin yanda kake son ta, ka tsaftace ta, ka gyara ta, ka inganta ta, ko al'adunmu su kasance irin namu, ko kuma harshen ya kasance irin namu, ko adabin mu ya kasance irin namu, zai yi wahala a wannan zamanin. Cikas ne ya zama cewa ba za ka iya tsaftace ainihin abin da kake yi ba. To amma saboda zuwan internet da abin da shafi social media din da sauransu baki ɗaya, yanzu Hausar ta fitar ga hannun Hausawa, ta koma Hausa shi ta duniya baki ɗayan ta. Shi yasa ban mamaki bane kaga ana magana ka ji magana baka gane ta, ana rubutu a social media baka gane inda rubutun yake, babu daidaitaccen Hausa, babu ka'idojin rubutu, babu waɗansu abubuwa. Gidajen rediyo ma yanzu suna da Hausarsu ta kansu. Me kawo wannan? Saboda ci gaban da aka samu ne. Ni ban ci ci baya, saboda kila wannan abu yana zama kamar matsala ci ga mun ci ci gaba ne. Duk ci gaba
ko an samu canji ne.
An samu canji ne na rayuwa ne. Ba za ka duke abu da ke tun jawa ka ci hayan shi yake. Dole ne a ci gaba da gudanar da al'amura koda ko ba ma san su. Shi sanya yanzu in ka je social media ma yanzu magana da ake ta yi kenan yanzu. An gurɓata Hausa. An lalata wannan, an yi wannan, an yi wannan, ce ba lalata ake yi ba. Yaran da suke yanzu 'yan shekara 17 zuwa 18 zuwa 23 ba za ka sa su yi Hausar da aka yi a shekarun 40 ko 50 suka wuce ba. Zamani ne, ba cikas ba ne, ci gaba ne.
To Hajiya, wani irin fata kike da shi wurin ganin abubuwan da za a yi da zai kawo canji mai amfani, mai ma'ana game da harshen Hausa da kuma al'adun Malam Bahaushe?
To gaskiya ne abin da nake gani shine su Hausawa ɗin dai a ci gaba da riƙe harshen ana magana da shi, kada a kyamaci harshen, a daina kyamar harshen, a ɗauki kamar wani harshen a fifita shi, kowane harshe ka ɗauke shi da muhimmanci, amma kar ka ajiye naka. Dan haka Hausawa kamata ya kasu aje nasu, ka dinga kyamarta su a duk inda suke su yi magana da harshen Hausa din. Sannan a dinga ma yara harshensu a gida. In yaso idan sun je makaranta a basu da bakon harshe. Amma a gida mafi yawanci kalubalen dama da aka fi samu wurin wannan shine rashin yi wa yara magana da harshensu a gida. Gaskiya shine babban abin da ya dami Hausawa na zamani din nan. Da za su daure suna yi wa yara magana da Hausa a gida ya rinjaya. Ba wai kansu in ma suna sirka musu da wani harshen ba laifi ba, amma Hausar ta rinjaya. Amma sai kiga a gidan Malam Bahaushe a wannan zamanin gabaki ɗaya wasu wani harshen suke musu na Ingilishi, kuma shi suka fi ɗauka. Sannan sai game da al'adu, girke-girken yin moshi ma na gargajiya shi ma kamar yadda Malam ya faɗa cigaban da aka samu gaskiya ba za a yar ba. In an ce inda Bahaushe da iyakan abincin da yake ci da tsiraru ne, mafi yawanci fitaccen abincin Hausa ba su da yawa fitaccu. To irin waɗannan kamata ya shi dai Bahaushe kai ya manta da nashi, ya ringa ƙoƙari yana girka ire-iren waɗannan abinci nashi, kuma wannan abin zai iya ɗabbaƙuwa ne ta kamar irin wannan rana da aka ambata da za a gyara ta zama tana tsari da jagoranci mai kyau. Yawwa, to kaga kin ga irin waɗannan suke zama ana ƙara tunawa mutane duk shekara a ce a rana guda a samu lokaci da kowa zai kila ɗan wake ko zai yi tuwon dawa, zai yi dambu ko zai dafa jimbiri da sauran ire-iren waɗannan da aka saba na Hausawa, domin a ringa tunawa komai tsawon zamani. Hakanan sana'o'in matan da ai an zamanantar da su, sauran sana'o'i su kira su sassaka, wanda shine carpentry a yanzu. Ya ake sassaka da sauran duk abubuwa duk ya kamata a ce irin wannan rana ta tanadar da tsari mai kyau, wanda za a ce yau ranar da ake yin rini ne irin nada, wannan rana ce da ake yin sassaka irin nada, wayo rana ce da ake gaba saboda duk wanda aka haife shi a wannan zamani zai iya ganin abin da ya faru wannan ya kaga ya taskace tarihi ne kawai
abinci na daga cikin abubuwan kowanne kabila ke alfahari da shi kuma kowanne kabila na irin nata salon yin girkin kamar yadda zamu ji wake daga bakin fasihin malami Malam Suleiman Musa mai bazazzagiya a game da irin abincin Bahaushe na gargajiya masauraro ku saurara
wakar abincinmu na gargajiya kolin kole fita ina tambaya ce gaba ki daya akan dai abinci na gargajiya na yankin arewa na Najeriya a yau zabiya ke nake tambaya idan baki san su bani zangaya akwai dai na ci ga na shakin jiya muna san su duk dai muna fariya tuwon mu da gauda ana samiya fate ga tubani akwai taliya akwai mu da waina da mashe da masa a Bauchi suna yi wa waina miya da dambu da ƴar yau da yaji a ci akan ci su dai ba a sanyo miya akwai dai bura busko dai kunjiya ana yi a Borno da can lafiya akwai alale shi ana yi da wake su ɗan wake na nan da mai kunjiya akwai mandako har da kosai na rogo akwai sakwarato ana yi da doya muruci da gwaza akwai dankali ina masu nema su zo zaliya akwai dai gurasa a birnin Kano kana wasu na ci dare safiya akwai dai kula har da hoce kuji a can Sokoto duk ana samiya da dawa da gero da dauro kuma akwai mu da acca da riɗi jiya akwai alkama da kuwa kunjiya akwai dai fa alka ki gana kiya akwai masara har da shinkafuna akwai mu da wake na soya akwai iburo mai kama dai da gero akwai dai gyada har da magojiya bayanin miya yanzu shi zani kubewa da kuka ana yi miya miyar mu ta taushe akwai yakuwa akwai kalkashi duk ana yi miya akwai gishiri har da kanwa kuji da mangul da toka akan yi miya da citta masoro akan har hada sukan kara kamshi cikin dai miya akwai su tumatir akwai albasa akan jefa gauta da wake miya abinci na sha yanzu zan bayyana akwai mu da koko kunun tsamiya da kamu na ce har kunu ma na kanwa hura har da nonon faransaniya kunun zaki zo ko muna dai da shi kunun dai aya duk na gargajiya akwai dai giginya akwai mangwaro akwai dai ciwo har da tsada ajiya akwai mu da gwanda da gwandar dawa kade kokota ko akan dai saya akwai mu da tsada da ci zaki ma akwai aduwa mai kamar dai kaya
to kowane kabila dai akwai kasuwanci ko kuma a ce sana'o'i da suka yi fice a cikin sa Bahaushe ma ba a bar su a baya ba inda yake da sana'o'i irin su noma kira farauta dinki da dai sauransu to a ciki yau zamu dubi ne zuwa ga sana'ar dinkin hannu wanda sana'a ce da daddiya da aka san Bahaushe a ciki tun fil azhar musamman yanda dukkanin bakin da suka shigo kasar Hausa suka samu malam Bahaushe da suturar sa da kuma dinkin sa na gargajiya ku biyo mu don jin tattauna da muka yi da ɗaya daga cikin madinka kuma wanda yake alfahari da aikin sa na dinki tun sauraro yanzu haka muna tare ne da mai sana'ar dinki irin na gargajiya wato wanda aka san malam Bahaushe da shi
sunana Gazali Tasu ni dai mai sana'ar dinkin hannu ne irin dinkin Hausa wanda Hausawa suka gada tun shekaru aru aru da suka wuce duk wanda ya taso a cikin Hausa ya san da wannan dinki hatta Turawa da Larabawa ne ma kawai su suka fara shigowa ƙasar Hausa suka fara diban wayannan kayayyaki kuma Hausawa sun dogara da wannan kaya duk duniya in mutum ya tafi ya ba mutunci da saka kaya irin na Hausawa wanda muke dinka su da hannu hannun muke dinkawa kuma tafi da shi duniya ƙasar Turawa da Larabawa ya zama abin alfahari
to shi wannan dinki da kake alfahari da shi na ƙasar Hausa kala-kala ne ko kuwa dai iri ɗaya ne duk lokacin da aka ga dinkin kawai su rashi dinkin
eh muna da su kala daban-daban matsayi-matsayi akwai kayan basarake akwai kayan malami akwai kayan attajiri akwai kuma wanda kowa yana iya sawa to kowanne tana da sunanta daban-daban dan basarake yana da zabuni ya fi sata da alkebba da shafka lalle wannan kaya su basarake duk inda ya sa shi ya bunƙasa a duniya in ya tafi to har girma shi ake yi saboda ya sa har gobe ya sa kayan ƙasar Hausa ko su kansu Turawan ma da Larabawa suna zuwa ƙasar Hausa su sayi wannan kayayyaki irin na sarakuna to sai kuma riguna na malamai malamai ana dinka musu abaya da tasu alkebba karama wacce suke sawa bature yazo ya samu bahaushe na riga ne da kanshi
to wannan da sutura
yana da sutura shi yazo ya same shi da sutura sa ba koya mishi sa kayayyi ba shi ya same shi da kayansa ne
to naji duk kayan maganganun amma ban ji ka sa mata a ciki ba ko su mata ba su cikin wanda ake wa irin kayan kulliyar nan na dinki
ai tun a da akwai gimbiya akwai sarauniya so su ma akwai nasu kayayyaki akwai matan malam wanda su ma musamman muna da kaya da ake musu tun a da wanda suka sa kaya ne na ado in sun shiga kamar ita sarauniya da ta fi a duniya ta sanya wannan kaya abin alfahari ne har Larabawa da Turawa su karbe ta hannu biyu da girmamawa irin tamu ta Hausawa muna da tokare kamar yadda na faɗa ta sarakuna da shafka da alkebba a yi tonin tokare aska ne manyan aska yi da ake yin ta da shi sannan muna da aska biyu to aska biyun ita karamar tokare ce bata kai ba muna da aska tara ita ma aska taran wannan wata riga ce ta mata alfahari wanda da yawan ta masu kudi sun fi sawa attajirai to attajirai sun fi sawa abun alfahari ne attajiri a ƙasar Hausa ya dauki wannan kaya ya sa ya yawo da ita dan a wasu shekaru ba can ba sa kot wannan rigunan shi suke sawa suna zagayawa da shi su kuma dinga alfahari shi ana kuma sha'awansu su kansu ma mutanen wayancan sassan duniya har su rika zuwa ƙasar Hausa suna sayen wannan kayayyaki ita wannan aska biyu kenan to ita tokari abin da yasa ba su cika sawan ba mutum bai shafi sarauta ba saboda tana da girma da shafka da alkebba
idan kai la'akari da irin yanda zamani ya canza a matasan mu ba sa sa kayan gargajiya musamman zaka ga kin kayayyakin samari zaka ga da kyar za a samu dan kaftani daya ko biyu a ciki shin kana ganin abu ne wanda ya zama kaman tsohon yayi shi sa ba a sa
eh har yanzu muna kira ga matasan mu duk da yake alfaharin matashi ya dinga kaftani ya sa kaftanin nan mai aikin hannu ya dinka ta ko cikin taron biki ko wata ƙasa zai tafi yana alfahari ya sa kaftani da hula su kusan suna fadin sun tafi sun fi mutunci
wato in suka tafi ana kallon su
eh sun fi mutunci an fi girma su dan gane wannan lalle ƙasar Hausa ya fito saboda duk inda Bahaushe shiga a duniya an san da kaya sa yake to suna sa kaftanan nan da muka yi musu mai musu kaftani dogon riga a musu aikin hannu mai kyau a wayar rigar nan ya fita har a hannun riga kafan wando duka muna musu wannan aiki su kuma sa su fita da shi to ko a cikin su Hausawa in mutum ya shigo in ya sa kaftani ya fi girma shi
to yanzu yanda kake ganin yanda kasuwancin ku yake musamman ku masu aikin hannu din nan na sakan hannu kana ganin kasuwa tana nan ko ko dai ta ja baya
eh alhamdulillah kasuwa ta dan ja baya ba kamar da ba amma har yanzu ana amfani da shi dan mun dinkin da muka yi da yanzu ya dan yi sauki a yanzu amma ana yi har gobe domin yanzu matasan yanzu ma daga baya bayan nan sun fara dawowa kan kaftanin kuma dukkan zaki ga matasa ne dan shekara 25 15 30 zuwa 50 duk matasa ne zai je siyo yadi ya ce kaftani za a mishi aikin hannu sun fara ci gaba da ƙara nuna al'adun Hausa dan ba za su bari ya kwace musu ba to a haka kuma muna ma Allah godiya da mu da muke ƙasar Hausa mun taso cikin al'adu kala daban-daban da sitira da abincin mu da yanda muke al'adun mu na ci gaba da rayuwar mu muna nan muna ya baki kokari da matasa da kuma dattawa da suka rage mana al'adun Hausa bai kare ba har yanzu
to masu sauraro baki daya da haka muka zo ga ƙarshen shirin na yau a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su cikin shirin sai Julie Leathers Gershon da ta hada mana shirin a wasu rubutun da na rubuta daga nan wasu kan sai an jima.